إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna yammaci na 18 ga watan Ramadan, shekarun hijira 1447, wanda kuma ya zo daidai da 7 ga watan 3 miladiyar shekara 2026. Allah madaukakin sarki ya sake yi mana baiwa ta lokaci da lafiya da kuma dama don ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan a unguwar Bidawa cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya. Muna karatu a cikin suratul mu'minuna mai albarka. Jiya mun yi karatu zuwa aya ta 50 daidai kan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin mayin. Za mu tashi aya ta 51, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Ubangiji Ta'ala ya ce, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Ya ayyuhar rusulu, ya ku manzannin Allah, kulu min at-tayyibati, ku ci daga tsarkakan abubuwa, wa'malu salihan, ku yi kuma aiki na ƙwarai, inni bima ta'maluna 'alim, lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidata, kuma lalle wannan ita ce shari'ar ku shari'a guda ɗaya. Wa ana rabbukum, ni kuma ni ne ubangijinku, fattaqun, sai ku ji tsorona ku kiyaye ni. Waɗannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya yi jan hankali zuwa ga manzanninsa shiryayyu. To, abin da aka kira yi manzanni a kansa na shari'a na umarni to al'ummomin su min babi aula. Allah ya kirayi dukkanin manzanni akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma a aya ta 52 ya tabbatar da cewa wannan umarnin shari'a ce ta annabawan Allah tun kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku manzanni, kulu min at-tayyibati, ku ci daga tsarkakan abubuwa. Wasu sukan ce daɗaɗɗan abubuwa. At-tayyib asalinsa abu mai daɗi, to amma idan shari'a ta ce at-tayyib, to bai taƙaita a daɗi na ɗanɗano ba. Shi yasa wani lokaci akan fassara shi da tsarki, saboda yana daga cikin ma'anar at-tayyib, tsarki. Idan aka ce at-tayyib a shari'a, ana nufin abinda aka same shi ta hanyar halal, sannan kuma ya halatta a yi amfani da shi a shari'ance. Abinda ya halatta a yi amfani da shi a shari'ance, dukkan abinda shari'a ba ta yadda a yi amfani da shi, sawa'un na ci ko na sha ko na tufafi ko na wani kayan amfani ba, baya zama tayyib. Wannan shi ne khabith, baya zama tayyib. Duk yadda yake da daɗi a baki wajen ɗanɗano, idan za a ce naman alade yana da kitse, yana da garɗi, yana da daɗi, in masu ci za su faɗi haka, to duk kitsansa da garɗinsa da daɗinsa a mahangar shari'a khabith ne, ƙazanta ce, abin ƙyama ne. To ba harce ne ma'auni na abu tayyib ba, shari'a ce ma'auni. To hakan nan dukkan abin da wajen ɗanɗano zai zama ɗanɗanansa ba shi da daɗi, kamar lemon tsami ko kuma wani abu mai ganci ko wani abu mai ɗaci, matuƙar ya halatta a yi amfani da shi wajen ci ko wajen sha, to wannan tayyib ne, tunda a shari'ance ya halatta a amfana da shi. To harshe ba shi yake zama ma'auni na gano abu tayyib ba, to ya zama shari'a ta halatta amfani da shi. Da galibin abubuwan amfani a shari'ance ya halatta ya amfani da su. Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah shine wanda ya halatta muku dukkan abin da ke ban kasa. Da yace lakum, suka ce allamu litamlik, dukkan abin da ke ban kasa Allah ya halitta ne lakum, domin ku ko kuma mallakin ku. Allah ya halitta ne mallakin ku, don haka kayan amfanin ku ne. Ko ku litta'lil, don ku amfana, inda domin duk abin da aka yi domin ka, to baka neman izini kafin ka amfana da shi. Shi yasa malamai suka ce idan aka kawo bako abinci da ruwan sha, aka aje masa a masaukinsa, to baya jira sai an zo kuma an ce masa bismillah ka fara ci, tunda domin sa aka kawo aka aje. To kasancewa domin ka aka yi, to baka buƙatar izini na biyu na cewa za ka fara ci. To haka ababen more rayuwa na ci da sha da turan hawa da guraren zama da kayayyakin amfani da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban ƙasa, to ba ma buƙatar wani sabon izini nasa shi Allah, ba ma buƙatar sabon izini nasa, dama domin mu aka yi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ويا حرمت أدعو الله ودي يكتر يحلت دون باينسا دكما داعا دان أبو بوا فوصركا كان أبو بوا نأرزكي kayayyakin more rayuwa da kayan masrufi na more rayuwa shine watayyibatu minar rizq, waye haramta inji Allah? Allah yace kul hiya lil ladina amanu, kace ai duk waɗannan abubuwan mallakin mu'mine ne, in mun ce lamul milki ce mallakin mu'mine ce, kuma mun ce lamu ta'lil ce, ai wannan abubuwan duk dan mu ne aka yi. Khalisatan yawmal qiyama, rana al-qiyama kuma gara a duniya, wasu wanda ba musulmai ba za su yi gwamayya da su wajen cin moriyar waɗannan abubuwa, amma a lahira su kadai ne, kafirai ba za su yi tarayya da su wajen cin moriya ba. Ranar lahira babu wani abu mai daɗi ga kafiri, amma a duniya an yi dan walwalar mumini, amma kafiri ya iya rabawa shi ma ya ci albarkacin mu'minai. Don haka asalin abubuwa na amfani na rayuwa ta yau da kullum asalinsu wato halal ne. To waɗanda aka haramta na ci, kamar naman alade, kamar naman kare, kamar naman jakin gida, kamar naman shirwa da mikiya da shaho da sauran dabbobi da aka haramta, da najasa, da duk abin da yake kuma najasa, da mushe ko kuma abin sha kamar giya, da duk wani abu mai ruwa wadda yake najasa kamar fitsari, da jini, da abubuwa na sakawa da aka haramta kamar alhariri ko tufafin zinari, sauran kayan amfani, idan shari'a ta ayyana wani abu ta haramta amfani da shi kuma ta haramta zakinsa, shi ɗin ta haramta ba dalilin mallakarsa ba, muna magana akan ainu shay al-ayan, shi din shari'a ta haramta, to ire-irensu waɗannan zaɓaɓɓu ne an riga an yi bayaninsu. Wa qad faṣṣala lakum ma ḥarrama ʿalaykum, Allah ya riga ya yi bayani daki-daki na abubuwan da ya haramta, to duk wannan babu tsayib a cikinsu. Ko giya tana yi wa mai shanta daɗi, ba za a ce mata tsayib ba, khabith ce. Ko naman kare yana yi wa mai cinsa daɗi, ba za a ce masa tsayib ba, saboda shari'a ta haramta shi. Don haka ta fiskar shi kansa abu, shi haƙiƙaninsa ya zama shari'a ba ta haramta shi ba, sannan sai ta fiskar yaya ka same shi. Yanzu mun ji 99% ki da sha da sakawa da hawa da shiga da mallaka da kadara da komai, mun ji 99% halal ne. To sai ta yaya ka samu? Ko da wannan abun cinsa a shari'a halal ne, kai ka iya cewa wannan abun a mahangar shari'a yana da wata alfarma ma, kamar zuma, kamar dabino, To idan hanyar da ka mallake shi hanya ce wacce shari'a bata lamunta ba, to ba zai zama tayyib ba. Ko abin sha na halal ne, ko tufafi ya tabbata halal, amma ta yaya ka same shi, ka ci ko ka sha ko ka saka ko ka zauna ko ka hau, ta yaya ka same shi? Idan ka same shi ta hanyar haram, haram ɗin ya haɗa da riba, ya haɗa da rashwa, ya haɗa da sata, ya haɗa da damfara, fashi, yaudara shine garari, da sauran hanyoyin. Idan ta ɗaya daga cikin hanyoyin mallaka haramtattu ne ka mallaka, to duk can wannan abun a mahangar shari'a, to ba zai zama tayyib ba, zai zama khabith. To abu baya zama tayyib a shari'a har sai ya zama wajen nemansa halal ne, sannan kuma a shar'ance ya halatta a yi amfani da shi, shine sai ya zama tayyib. Anan da Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati, ya ku manzanni ku ci daga tsarkakan abubuwa, ma'ana kenan ku ci daga abin da kuka samo na halal, kuma shari'a ta yadda a ci, ku amfana da abin da shari'a ta yadda a amfana da shi, sannan ya shigo hannunku ta hanyar halal, wannan shi ne tayyib. Shi yasa kowane annabi Allah maɗaukakin sarki ya tsaftace hannunsa. Da yawa daga cikin annabawa suna cin abinci ne ta hanyar ayyukansu, ta hanyar gumunsu suke cin abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba wani annabi face ya yi kiwon dabbobi, kuma alama ta nuna kiwon dabbobin na kuɗi. Suka ce, har kai ya ma'aikin Allah ya ce ƙwarai, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makka, ni ma an yi lokacin da na yi kiwon dabbobi ina kora wa mutanen Makka dabbobi jeji, in na dawo su bani taro-taro, kowa da akuyarsa da tinkiyarsa da ragonsa zai ɗan ba da wani abu a haɗa mun kansu na kora su jeji, a je a kiwo a dawo a biya ni. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, mafi tsarkin abin da mutum zai ci, abin da zai ci da aikin hannunsa, mafi tsarki, mafi darajar abin da mutum zai ci, abin da zai ci da aikin hannunsa da gumunsa, yace annabin Allah Dauda hannunsa aiki yake wurjanja yake cin abinci. Annabawan Allah dukkaninsu babu cima zaune, babu wanda ake masa goyi akan wata hanyar ta cin abinci. Shi yasa in za ku tadda Alkur'ani da yadda yake bada labarin annabawa da yadda al'ummominsu suka kangare musu, ba za ku tadda ana tuhumarsu da sata, ko ana tuhumarsu da damfara, ko ana tuhumarsu da cin hanci da rashawa ba. A'a, ba za ku ji ana tuhumarsu da wata hanya daga cikin hanyoyin cin abincinsu ba, sai dai a ce suna ci ma ta akuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan me za ku biye masa? Yadda kuke ci haka shi ma yake ci, yadda kuke sha haka shi ma yake sha. Amma ba za a ce yana cin haram yana shan haram ba. Allah madaukakin sarki yace, ya ku manzanni ku ci daga tsarkakan abubuwa halaliya, wa'malu salihan, kuma ku yi aiki nagari. inni bima ta'maluna alim, lallai ni masani ne da abin da kuke aikatawa. Hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin Sahih Muslim, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Lallai ku sani Allah mai tsarki ne, kuma Allah baya karba sai mai tsarki. Shi Allah mai tsarki ne gangariya garau, sannan baya karba sai mai tsarki. Baya karban aiki sai mai tsarki, baya karban mutum sai mai tsarki, baya karban addu'a sai mai tsarki, baya karban ibada sai mai tsarki. Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Maganganu masu tsarki, masu tsafta, suna tashi zuwa ga Allah madaukakin sarki, su yake karba. Wal 'amalu as-salih, aiki nagari, aiki na kwarai, shi Allah yake karba. Yarfa'u, dan haka Allah mai tsarki ne, duk sabgar da aka sa kazanta a ciki, duk sabgar da aka sa sabo a ciki, to Allah ba zai saurare ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai tsarki ne, baya karba sai mai tsarki. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Kuma ku sani cewa Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni. Fa qala, sai Allah ya ce, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Allah ya ce, ya ku manzanni, ku ci daga tsarkakan abubuwa, kuma ku yi aiki na kwarai, domin ni masani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Wa qala, kuma sai ya ce game da mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ku masu imani, ku ci daga tsarkakan abin da muka arzuta ku da shi. Kaga an ce manzanni kulu min tayyibati, an ce da mu'minai kulu min tayyibati. Dan haka manzanni ku ci daga mai tsarki, mu'minai ku ci daga mai tsarki. To kai mu'mini, ko ba a ce ka ci daga mai tsarki ba, aka ce wa manzo ci daga mai tsarki, to ai wannan ya ishe ka darasi. Aka ce manzo ya ci daga mai tsarki, to ai ka san kai mun ba bi aula. Amma tare da haka mu'minai ma sai aka yi musu nasu kiran daban, aka ce ku ma ku ci daga mai tsarki. Thumma zakara rajula, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci ayoyin nan guda biyu, yadda aka umarci manzanni haka aka umarci mu'minai da kowa ya ci halal. Sai Annabi alaihi wasallam, wanda yake mata ji tafiya ta yi tsawo, ash'atha aghbara, kuma saboda tsawon tafiyar ash'atha kansa ya ci kuikui, bai samu nutsuwar da har yayi wanka ya taje kansa. Kansa ya yi kata-kata, irin alamar wanda ya kwambiyu, kansa bai garuwa ba, bai samu damar tsafta ba. Aghbara, kuma jikinsa ya yi busu-busu, irin alamar wanda ya yi wurjanjan a halin tafiya. Ya muddu yadayhi ila samai, yana ɗaga hannayensa zuwa sama, ya kulu yana cewa, ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi. Matafiyi ne wanda yake da hali irin na matafiya, irin na matalauta, irin na mabukata, wanda ya ɗaga hannayensa sama, irin na wanda ya damu Allah ya masa bukatarsa, babu kuma girman kai, wanda kuma yake ta magiya da sunan Allah, yake ta haɗa Allah da sunansa na rububiyya, yana ya rab, ya rab. Sufa guda huɗu, kowace sufa guda ɗaya cikin sufofin nan takan sa Allah ya saurari bawa. Allah yana amsa tambayar, Allah yana amsa bukatar, yana amsa roƙon matafiyi. Idan mutum yana halin tafiya, to addu'arsa ta fi saurin shiga sama da a ce yana mazaunin gida. Addu'ar matafiya
addu'a ana karban addu'ar matafiya sawa'un ko akan hanya ne ala kaidi safar ko bayan an sauka ala hukmi safar matafiyi dan yi addu'a addu'arsa Allah ta'ala yana saurara ta da gaggawa saboda halin da yake ciki na bakunta wato Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya masa rangwame ya rage masa adadin raka'o'in sallah akai masa kasaru to haka ya zama abin tausayi fiye da wanda yake mazaunin gida saboda halin da ya samu kansa na halin tafiya shi kuma sha'anin tafiya cikin sa akwai wani nau'i na wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle cikin tafiya akwai wani yanki na azaba ma'ana akwai wahala to wannan halin da ya samu kansa sai Allah ta'ala sai masa tukuici da a rage masa sallah sannan idan yayi addu'a za a saurare shi ba kamar in yana gida ba wajen gaggauta saurara sannan mutumin da yake da siffa ta kankan da kai ta alamar rauni ta yadda tufafin jikinsa ma abin tausayi alamar jikinsa alama ta masu abin tausayi ga kura gashi nan kaca-kaca kansa yayi wani iri yayi abin tausayi to irin wannan kamanni kamanni ne irin wanda Allah madaukakin sarki yake amsa tambayar mawa Allah subhanahu wataala yakan saurari masu irin wannan siffofi cikin gaggawa nana Hajara mahaifiyar Sama'ila annabi Isma'il lokacin da mai gidanta annabi Ibrahim ya je ya ajiye ta a kwarin Makka ta zauna tsawon kwanaki har guzurinta ya kare da tufafi guda daya babu ruwa in banda ruwan da yake gorarsu ta sha da take sha tana shayar da danta ba ruwan wanka bane ba ruwan kwaskwari ma bane babu tufafi da za a canza haka take zaune ta dauki tsawon kwanaki ta fita hayyacinta kan guzurin ya kare da ta tashi bukata yaro yana kuka babu ko ruwan sha ta gangara ta je ta hawo dutsen Safa tana duba duriyar dan adam babu ta gangara ta tafi Marwa ta hawo tana duba duriyar dan adam ba dan adam ba labarin dan adam tana wannan zagaye sai da tai hasso bakwai akan abin da kuka sani na tarihi to ka duba halin da take ciki wannan baiwar Allah halin da take ciki na talauci da siffa irin ta wanda yake tsananin bukata da kankan da kai da tawalu'u da alamomi irin na wanda yake fakiri muftakir mai tsananin bukatuwa ke sa har malamai suke cewa mai Safa da Marwa yana da kyau ya rika siffantuwa da siffa irin tana na Hajara lokacin da ke Safa da Marwa ya rika tunawa ta yi wannan Safa da Marwa ne fa a cikin wani hali a cikin tsananin bukatuwa zuwa ga Allah a cikin siffa irin ta wanda yake makaskanci a cikin siffa irin ta fakiri da zuciya wacce take dame to yana daga cikin abin da ya kamata mai Safa da Marwa ya koyi da shi ba ya dinga gangarawa yana zagayawa yana dariya yana daga hannu abokinsa yana harka juyo ni yanzu nake komawa dan haka idan mutum ya zama ya siffantu da siffofi irin na kaskanci da talauci to Allah madaukakin sarki yana saurin sauraronsa Allah ya bata mafita cikin gaggawa saboda alamun bukatu sun bayyana a gabanta sun bayyana a tufafinta sun bayyana a fiskarta kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu aikin haji ta yadda za a cire wando a cire riga musamman da namiji za a cire wando za a cire riga sai a daura zani sai a yafa mayafi a cire hula ba talaka ba mai kudi ba gwamna ba shugaban kasa ba sarki mai rawani ko ban kasa da sanko ba sanko ba hula talaka ba hula kowa ba hula kuma ba wando zani ya daura kuma ba riga ma yafi ya daura wannan duka saboda Allah madaukakin sarki ya saka mana kankan da kai a cikin zuciya ka kankan da kanka ka kankantar da kanka ga Ubangiji subhanahu wataala sanan tun daga ranar 8 ga wata za a fita kuma aje a kwana a jeji kana ganin gadanka na hotel zaka bashi ba zamzam ruwa ba zamzam hotel wani katafaren hotel ne a cikin haramin Makka ne kwana a cikin sa sai ya shirya ne kwana a cikin sa sai ya shirya don ba maganar 50,000 ake ko 100,000 ba magana ake ta miliyan a kwana a tashi kuma kwanan ba yi maka za'a ba kai za ka yi kayanka kana ji kana gani da AC katafaren daki wanda sallar ma wasu saboda isa daga dakin suke bin haramin sallah saboda ai kana kallon haramin tagla duk abin da ake kana kallo dan haka kika dama daga dakin ka zaka kabbara Allahu Akbar kuma kalkale kai sallar ka wasu haka suke da iyalan su wasu haka za su tare su je su kama apartment guda da iyalan su su kuma kujerin su a sha shayi a kuma gado a sha AC amma ranar 8 ga wata dole ka bar wannan wajen jeji za a ci za a je jeji kuma ba za a dawo a can za a kwana a can za a kwana kuma za ka kwana ba za ka rufe kanka ba kuma za ka sa wando ba da wannan zanin da wannan mayafin za ka kwanta shi kenan haka za ka kwana in ka kwana ba komawa za ka yi ba gaba za ka kara arafa za a tafi jeji za a kara shiga kuma zo can kuma za ka je ka wuni wunin ma daga azhar za ka tashi ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka daga hannaye har rana ta fada iya abin da za ka yi kenan kana addu'a idan aka tashi daga nan dare yayi ba magana hotel ake yi ba za a sake dunguma ne a tafi wani jejin za a je can Muzdalifa a can za a je a kwana nan ma idan aka je kwana za a yi to ina mutumin ka wanda kullum sai ya yi wankan safe sai yi wankan yamma in zai yi bacci sai ya yi wanka sannan ya sa rigar bacci ya fesa turare to aka ce ba turare ba mai mai kamshi babu 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 an hana kana nan a haka 8 ga wata ka kwana 9 ga wata ka kwana 10 ga wata sannan a sake har ba ka wani waje a ce ka je ka dauki dutsi ka je kai jifa ka dauki dutsi ka je kai jifa kuma ba ka cewa a'a ni ba yaro ba mai hada da jifa don Allah ba yara bari mu biya yara kuɗi su je su mana kai za ka jefa da kanka kai da kanka za ka jefa dole ne sannan in ba ka aski ma za ka yi aski in kai saboda tsabar gayu ba ka aski kai gyara gashi kawai kake ba ka to za ka yi aski kuma aka ce kwalkwabo ya hulada ka share shi tas kamar madubi don sai daɗe to yaya kuke gani halin da mutum zai samu kansa daga 8 wata zuwa 10 ga wata a cikin zani da mayafi ba bandaki isasshe da mutum zai yi wanka yadda ya saba yake so sai dai in ya matsu ya shiga ya je watsa ruwa a jikinsa da kan famfo da tiyo ya watsa ruwa ya ɗan ji sanyi cikin amma irin wanka na hotel wadda aka saba a fito a yi shafa-shafa a yi mulke-mulke babu kuma kowaye har ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kai sai ya ga wasu ƴan gayu kawai sai ga su sun zo su a wurin aikin hajjin fa sai ya gansu fetas da su ta san wani shi duk yanda za a yi wannan gayin sai yake yi shi wani ko sallah yake sai kaga da dan gayi kawai sai suka zo su ga sunan fetas da su fetas ha annabi yayi mamaki ranar arfa kuma fetas din je ka daura wannan abun ka yafa wannan abun aka taba jeji akan rakumi akan jaki akan doki wani ma da kafa ga kura hanya ga wane ne aka zo aka kwana anan a cikin rairayi a cikin tsakuwa aka tashi yanzu aka zo Arafa aka zo aka wuni kowa yayi busu busu ko kuma kun zo fes sai yace kuya haka kowa busu busu ko kuma ku zo mun tata sai ya kushe abin da suka yi ma'ana mutane ne irin masu yawan kuskure man nan da ya dan dubura kawai sai dan kakkaɗe sai ya sa ruwa sai ya wanke sai ya dan dauko basalin dinsa ko mai gurguwa a cikin murhun rof sai ya dan lakata sai ya dan sha bafa sai ya dan gyara jiki me ya zafi haka mutane ga su nan a cikin hali na kankan da kai ko kuma kun zo kuna wani test da ku sai ya kushe wannan hal wannan kamata su to irin wannan kama kun ga har a shari'a ana son mu zama mun tsuffanci da irin wannan kama lokaci musamman lokacin bukata ku dibi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai yi roƙon ruwa idan zai yi roƙon ruwa sai ya sanya tufafinsa asalin tufafi irin wanda mai noma yake sakawa in zai je noma ai annabi alaihi salatu wasallam yana da tufar juma'a yana da tufar karban baki yana da tufar sa kuma ta yau da kullun akwai tufa kuma irin ta zaman gida to sai a dauki tufa irin ta zaman gida ta yaku bayi ta anakallahu da ita ake zuwa roƙon ruwa ba a zuwa roƙon ruwa fes to amma sai kaga za a je roƙon ruwa masallatan mu musamman masallatan ahlus sunna kawai duk an zama ɗan gayu za a je roƙon ruwa kawai zai ga mutum sai ya shirya zai tafi ofis ya karya zanna sai ya tafi roƙon ruwa kullum zana sheki sai ya je roƙon ruwa ai roƙon ruwa sunnar roƙon ruwa a talauci ake zuwa a talauci ake zuwa ka nemi rigar da ka daina saka ta ka fi ƙarfin fita da ita kana jin kunyar fita da ita za ka je roƙon ruwa hular da kana jin kunyar fita da ita za ka je roƙon ruwa takalmin da kake jin kunyar fita da shi za ka je shi ne na roƙon ruwa saboda ku je ku nuna wa Allah ko mabukata ne ba ku ɗan gayu ba ne ba kuma wadata ba ne kuma bukata ne shi Allah yana son ganin siffar kaskanci tare da kai to duka wannan dogon zancen akan siffar wannan mutumin ne da annabi yake ba mu labari cewa gashi nan matafiyi ne tafiya dalili ne da yake sanya a gaggauta karɓan addu'a to sannan kuma siffarsa ta biyu ya siffanta da irin wannan siffa da in dai mai irin wannan siffar ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya Allah zai saurare shi da wuri mai siffar kankan da kai mai siffar talauci mai siffar bukata domin shi Allah mawadaci ne mai girman kai so duk yadda mai wadata yake da wadata Allah baya so kana maka kana da wadata domin duk wadata ta kafura ma yayi da haka shi kowa matalauci ne a gabansa sannan Allah shi ne girman kai ne ma'ana mai girkar ku ji kaman an faɗi magana ku ne aka hana ku girman kai saboda shi ne mai girman kai duk wanda ya girman kai ya haɗa kansa da Allah ne to a Allah in an ce girman kai shi a Allah haka ne daidai ne kai ne in an ce girman kai yake zama zagi a gare ka amma a hakin Allah daidai ne sai kai ɗin abin da ya sa ya zama zagin saboda ka haɗa kanka da Allah ne kayansa ne yace girman kai kayana ne. To ya kake gani mai arziki kamar Allah wanda yake da girman ka kuma ka zo masa kai ma kana ji da isa kuma kana ji kai ma da wani dan wani abu a hannunka za ku shirya? Oh. Dan haka Allah yake son ka kankantar da kanka sannan ka nuna talaucinka sai ya saurare ka. Dan haka wannan mutumin ya sifantu da wannan sifa ta alamar talauci da bukata. Sannan ya muddu yadayhi ila sama'i, yana daga hannayensa zuwa sama. Daga hannaye zuwa sama a addu'a, mutum ya daga hannayensa a addu'a alama ce ta kankan da kai. Alama ce ta kankan da kai. Duk wanda zai yi addu'a kaga yana haka, to ya kankantar da kansa. Duk wanda yake ganin ya fi ƙarfin ya hakan zai yi addu'a, to wannan alama ce ta girman kai. Shi kuma Allah in dai kai haka, ka ɗaga hannayenka kai haka zuwa gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala hayyun, Allah maɗaukakin sarki mai kunya ne, yana jin kunyar bawansa da zai ɗaga hannayensa zuwa gare shi da bukata kuma ya sauke hannayen bai zuba masa komai ba. Allah yana jin kunyar kai haka, ka ɗaga hannaye kuma ka sauke hannayen bai baka ba kai da kunya har ka ɗaga hannaye ka. To wannan bawan Allah ya ɗaga hannaye ya muddu yadayhi ila sama, sannan daga ƙarshe wannan bawan Allah yana ya rab ya rab ya rab. Wannan shi ake cewa tawassuli. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, ubangijinku yace ku kira ni zan amsa muku. Kiran kuma bai wuci ka kira shi da sunanka ba, yana ya rab ya rab. Ujibu da'wata da'i idza da'an, Allah yace ni fanna amsa kiran mai kira idan ya kira ni. Kace Allahumma ko kace ya rabbi, to Allah yana son a kira shi da sunansa kuma a yi masa magiya da siffarsa. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yace Allah yana da sunaye mafiya kyan sunaye, ku kira shi da su. To wannan bawan Allah ya kira Allah da sunansa ya rabbi. Waɗannan siffofi guda hudu sun cika a hakkin wannan bawan Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram, to amma abincinsa haram ne. Ku ji dalilin karatun, abincinsa haram ne. Ya haɗa duk siffofin da za a saurare shi, kowace siffa guda ɗaya ta kai a saurari mai ita kuma da gaggawa, amma ya haɗa guda hudu sai dai kash ya samu failure. Wa mat'amuhu haram, abincinsa haram ne. Wa mashrabuhu haram, abin shansa haram ne. Wa malbasuhu haram, tufarsa da yake sakawa ta haramci. Wa ghudhiya bil haram, kuma an gina jikinsa dama da haram. Dama ghidha'insa, abincinsa da aka gina jikinsa da shi haram ne. Fa anna yustajabu li dhalika, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta yaya ma za a amsa irin haka? Ta yaya ma? Kaga addu'a ta zama rejected, amma yatta ba za a karɓa ba. Mecece illar haram? Yanzu duk wannan dogon bayanin da muka yi ga ayar da muka tsaya, duk wannan abin da ya siffanta da shi kamar zai san biyan bukata bai samu ba, dalilin guda ɗaya ne, yana ta'amuli da haram, yana ma'amala da haram. Wannan ita ce matsalarsa. Muslim ya rawaito wannan hadisi. Da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusulu qulubina tayyibati wa'malu saliha. Ya ku manzanni ku ci tsarkakan abubuwa ku yi aiki na kwarai. To fa wannan kira ne da ya hada da mumunai. Kuma rashin cin halal din, cin haram din baya takaita a iya sabon Allah, yana yin tasiri wa mutum ne a rayuwarsa. Yana hana mutum nasarori, yana hana mutum samun biyan bukatu. Shi cin haram bai takaita iya sabo ba, a'a, yana lalata wa mutum gwadabin rayuwarsa. Allah ta'ala ya ce inni bima ta'maluna 'alayhi, lallai ni masani ne game da abin da kuke aikatawa. Anan malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce inni bima ta'maluna 'alim, ina sane da abin da kuke aikatawa. To ai ayar ta ambaci ta yi umarni guda biyu ne, umarnin cin halal da kuma umarnin aiki na kwarai. Don haka wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ta sani cewa yana sane da abin da suke aikatawa. To a umarni na farko gargadi ne, a umarni na biyu kuma kwaɗaikarwa ne. An gane ko? A umarni na farko tahziri ne, a umarni na biyu tahrizi ne. Ce ya zama tahziri a umarni na farko da ya ce kulu mina tayyibati, ku ci daga tsarkakan abubuwa, inni bima ta'maluna 'alim, ina sane fa da abin da kuke aikatawa. Mana ku kiyaye, ku kiyaye, ina fa sane da ku. Ku ci halal, ina fa jin ku, ina ganin ku. Kaga wannan tahziri ne. In ka san Allah yana sane da kai, za ka kiyaye, ka ci halal. In ka yadda kana ji cewa Allah yana muraqabarka, yana jin ka, yana ganin ka, yana sanar da abin da kake aikatawa, to za ka kiyaye. Shine hikimar karewa da iliminsa subhanahu wa ta'ala, domin a dinga yi ana tata tsantsan, ana tsara, ana dubon bakin gace. Amma umarni na biyu wa'malu saliha, ku yi aiki na kwarai, shi kuma tahrizi ne, kwaɗaitarwa ne. Ai wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim, ku yi aiki na kwarai, lallai ina sane da abin da kuke aikatawa. Aikin ku ba zai tauye ba, aikin ku ba zai zama a banza ba, ina sane da shi. Ku yi aiki na kwarai, zan muku tattalin sa, ina sane da shi, za a lissafa muku shi. Kaga wannan kuma kwaɗaitarwa ne. Kun ga sunan Allah shi kadai ya ba da ma'anoni guda biyu a cikin aya ɗaya, ma'anoni kuma daban-daban. Ina sane da ku, ku ci halal, ku kiyaye. Na san me kuke, gargaɗi ne wannan. Ku yi aiki na kwarai, ina sane aikin ku ba zai ɓaci ba, za a tattala muku. Wannan kuma zaburarwa ne da kwaɗaitarwa. Dukkan ƙarƙashin ina sane. An gane ko? Allah ya ce wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Wa inna hadihi ummatukum, kuma lallai wannan ita ce shari'ar ku. Ku ci mai tsarki, ku yi aiki na kwarai, to ita ce millar ku. Wa inna hadihi ummatukum ay millatukum millatan wahida, ko shari'atukum shari'atukum shari'atan wahida. Al-Imam Ash-Shaykhuti Allah ya masa rahama yace fa qawluhu wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, da Allah yace wannan ita ce al'ummarku, al'umma guda daya. Ai inna hadhihi shari'atukum shari'atan wahida, yana nufin wannan ita ce shari'arku, shari'a guda daya. Wa dinukum dinun wahid, kuma addininku ne addini guda daya. Wa rabbukum wahidun, kuma ubangijinku guda daya ne. Fala tatafarraqu fi ad-din, kar ku rarraba a cikin addini. Anan Allah subhanahu wa ta'ala da yake umma kenan yana nufin addini ba yana nufin umma ta mutane ba yana nufin addini ya ku manzanni wannan shine addininku guda daya ko kuma ya ku manzanni annabawa da mabiyansu al'ummominsu ku sani cewa wannan shine addininku addini guda daya wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku gaba daya da manzannin da annabawan da sauran al'ummomin gaba daya ana rabbukum ni ne ubangijinku mahalicinku makaginku fattaqun Allah ya ce to ku kiyaye ni ku ji tsoro na kamar yadda Allah ya ce cikin suratul anbiya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun nan kuma a bayan ya lissafo annabawa tun daga annabi Musa da Haruna da annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Nuhu da annabi Dawuda da Sulaiman da kuma annabi Ayyuba da annabi Idrisa da Zulkifli da Isma'il da kuma annabi Yunus shine Zannun zuwa annabi Zakariya zuwa Yahya sannan sai aka ambaci annabi Isa tare da mahaifiyarsa sai Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan lallai wannan ita ce shari'ar ku shari'a guda daya shine addinin ku addini guda daya wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku ni kadai fa'budun dan haka ku bauta mani dan haka da annabawan da manzannin da al'ummomin su duka akan addini daya ake abinda wannan aya take gwada mana shine dukkanin mu da mu da muke addinin musulunci a yanzu da annabawa da manzanni da suka shuɗe da al'ummomin su a baya duka addinin guda ɗaya ne shine musulunci inna ad-dina 'indallahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku musulunci a matsayin shine addini dan haka musulunci ne kowanne annabi musulunci yake in ka ji an ce yahudanci a lokacin da annabin yahudawan yake annabi Musa kenan to lokacin yahudanci shine musulunci in ka ji an ce nasaranci to a lokacin da nasaranci yake kan kaifinsa annabi Isa yana nan da al'ummarsa to nasaranci shine musulunci yahudanci bai zama yahudanci ba nasaranci bai zama nasaranci ba har sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo shi musulunci ya tafi yadda annabi yake su suka ware da wani abu daban to sai abun nasu ya zama yahudanci ya zama nasaranci inda sun fice daga musulunci amma asalin musulunci shine dai addinin kowanne annabi hadisi ya zo ingantacce hadisin Abu Huraira رضي الله تعالى عنه يتي النبي تيلا دا امينتين الله تبارك غري شي ياتي الانبياء اخوه لعلات النباوا يان قوا ني يان قوا دبان يان قوا ني لعلات يان قوا دبان ان انتي يان قوا دبان مي اكي نفي يان قوا دايا يتي النباوا دا يان قوا داي ني dinuhum wahidun addinin su ɗaya ne wa ummahatuhum shatta amma uwayensu daban-daban wa ana awlan nas bi isa ibn maryam yace ni kuma inda wanda ya cancanta da isa dan maryam to ni ne a cikin mutane hadithin da suke sunan Abi Dawud kenan annabawa duka addinin su ɗaya da yake nufi da uwa kuma kowa da tasa yana nufin furu'a na shari'a asalin addini tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana Allah yace gabaninka bamu aiki wani manzo ba face mun masa wahayi cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai ni inji Allah yace ba wani manzo face da wannan sakon yace da wannan sakon kowanne manzo aka aike shi to sakon iri ɗaya ne Don haka addinin guda ɗaya ne, tauhidin ɗaya ne. Sannan akwai waɗansu manya-manyan abubuwa waɗanda su ma aka yi tarayya a kansu. Kulu minat tayyibati, babu annabin da aka halasta masa cin haram. Wa'malu saliha, ku yi aiki na ƙwarai, babu annabin da aka halasta masa aikin sabo. Don haka da cin halal da aikin ƙwarai an yi tarayya kowane addini ma haka ne. Amma shari'a tana nufin furu'a, ayyukan ibada, dokoki na mu'amala, rukunai na ibada, sharuɗa na ibada, yanayin ibadar da lokacin yinta da siffar yinta da adadin yinta, wannan duka kowane annabi da irin tasa shari'a. Shi yasa wannan azumin ba shi aka yi a baya ba. Wannan azumin da muke na Ramadan kwana 30 ko 29, kuma za a fara daga alfijir, in rana ta faɗi a sha ruwa, wannan azumin da wannan siffa babu wata al'umma kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta yi azumi a kan wannan tsari. Sai dai kowace al'umma kuma ta yi azumi da irin yadda ake shar'anta mata azuminta. Haka salloli, ba wai sallah ne babu batun datan, a'a. Gashi nan mun karanta jiya ma annabi Isa yace wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Annabi Ibrahim yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Haka annabawa suna sallah, amma sai dai sallar ba irin wannan domin ta mu karbo ta akai ta kanas su ma kowace dai da aka fara musu sallar. Da haka shari'ar ta bambanta, amma addinin tushensa guda ɗaya ne, wannan tauhidin kowa a kansa ya ci, kuma wannan addinin da sunan musulunci kowa shi ya yi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, dukka wannan shari'arku guda ɗaya ce, ita ce shari'arku wacce muka shar'anta muku shari'a guda ɗaya a kanta kowa ya ce wa ana rabbukum fattaqu, ya ce kuma ni ne ubangijinku da na halicce ku na yassare muku na hukunta muku komai, fattaqu, don haka sai ku yi taka tsantsan ku ji tsorona ku bi umarni ku hannu daga hannu. Saboda ƙarewar lokaci ayar gaba ba za ta fassaru ba sai Allah ta'ala ya kai mu gobe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abinda muka yi daidai, abinda ne kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi kalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.